sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Rahotanni daga ƙasar Kamaru na nuni da cewa wani hatsarin mota ya ritsa da mutane sama da 80. Muna da rahoto. Al'ummar jihar Kaduna sun yi tsokaci kan sababbin dokoki da gwamnatin ta kafa cikin shekara farko da hawanta mulki. Muna kuma da rahoto kan sace tsohon minista da aka yi a jihar Ogun, sai kuma batun biyan hakkokin ma'aikatan gwamnati a jihar Bauchi. Yau dai rana ce ta kofa bude, sabili da haka bayan labarai za mu bude layuka domin ku masu sauraro ku bayyana ra'ayoyi kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullun, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ta wuni.
Masare, assalamu alaikum. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salwa Kiir ya nada sabuwar gwamnati mai burin hada kawunan mutanen kasar, wadda ta hada da yan siyasa da yan adawa daga sassan kasar daban-daban. Shugaba Kiir ya bayyana sunayen ministoci 30 waɗanda 14 daga cikin su mataimakinsa Riek Machar ne ya zabe su, sai kuma wasu da suka fito daga wasu jami'an siyasa. A yau Juma'a ne aka rantsar da waɗannan ministocin a babban kasar, wato Juba. Samar da wannan sabuwar gwamnati wata alama ce ta cewa an dumfara hanyar aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da shugaba da mataimakinsa suka cimma a cikin watan Agustan bara. Yarjejeniyar sulhu ta tanadi samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda za ta shata tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa da harkokin soja, kana ƙasar ta yi zaɓe a cikin watanni 30. Hawa kuma an shirya cewa za a ba da haɗin kai ga kotun da za ta hukunta waɗanda suka aikata ba daidai ba lokacin yaƙi. Yawancin ministocin dai da aka naɗa mutane ne sanannu a fagen siyasar ƙasar, sai dai har yanzu akwai kwankwanto ko shin waɗannan tawagar ministoci za su yi aiki tare domin ciyar da ƙasa gaba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai akan wani asibitin yara da ke birnin Aleppo na ƙasar Siriya, yana cewa ba laifin kowa bane illa na sojojin shugaba Bashar al-Assad. Harin na jiya ya lalata asibitin da ke samun taimakon kungiyar ba da agaji ta likitocin nan da ake kira Turanci Doctors Without Borders, inda akalla yara 20 ne da wasu likitoci aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan harin. Wannan harin dai bangare ne na fadace-fadacen da aka kwashe sauyi 24 ana yi a Aleppo tsakanin sojojin na Siriya da ma 'yan tawaye, wanda kuma ya dalilin mutuwar mutane har 60. Wannan ne ya sa Kerry ya kira ga Rasha, wadda babban ƙawar Siriya ce, da ta gaggauta shawo kan shugaban ƙasar na Siriya don ya jawo rikicin birki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sama da mutane 200 ne ciki har da shugabannin ƙasashe uku suka halarci taron kwanaki uku, wanda aka fara yau Juma'a a kusa da wani tsauni a ƙasar Kenya, inda jami'ai da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suka taru domin tattauna makomar giwaye a Afirka da ma mazauninsu. Suka ce ɗaukan wannan matakin ya zame wajibi domin ko ana samun ƙarin farautar waɗannan dabbobin cikin 'yan shekarun nan. An bayyana, wato bayanai sun tabbatar cewa giwaye da ke yankin nahiyar Afirka da yawansu kai 100,000 ne aka kashe a tsakanin shekarar 2010 zuwa shekarar 2012. Haka kuma an samu hasarar dubbai da yawa da ake kashewa a kowace shekara a nahiyar ta Afirka. Mahalarta taron suka ce makasudin samar da taron dai shi ne domin a lalubo hanyar da za a bi domin dakatar da yanke ko kuma kashe giwaye, kuma tabbata an kare su a kusan dukkan inda waɗannan giwayen suke daga yanzu har shekarar 2020. Ƙwararru a fannin kare muhalli da dabbobi sun ce muddin ana son hakan ya cimma nasara, to sai fa shugabannin Afirka sun nuna da gaske suke yi ta ɗaukar matakin da ya dace. A cikin jawabin saujan taron, shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce akwai buƙatar shugabannin Afirka su gane cewa giwaye fa suna cikin dabbobin da 'yan Afirka ke alfahari da su. An kame mutane da yawa a daren jiya Alhamis lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin raba faɗan da ya ɓarke tsakanin magoya bayan da kuma masu adawa da ɗan takarar na jam'iyyar Republican da ke kan gaba, wato Donald Trump. a kudancin jihar California, abinda ya kai sai da ƴan sandan kwantar da tanzoma bisa dawaki suka yi da'ira tsakanin kungiyoyin biyu a wajen ɗakin taron, inda Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na yakin neman zaɓe. Wannan hargitsin ya sa har an fasa tagar wata motar ƴan sanda, kana mutane da yawa sun samu rauni kafin daga bisani a shawo kan matsalar. Don farko dai, jawabin na Trump ya buɗe ne da kalaman kaskanci akan Hillary Clinton, yana cewa ba yadda za a ta yi samu nasarar tsayawa takarar shugabancin Amurka in ba don tana amfani da damar cewa ita mace ce ba, wanda ke neman kafa tarifin cewa macen farko ta zamo shugaban ƙasar Amurka. Ya ce ba shakka tana amfani da damar cewa ita mace ce, abinda bai dace ba ganin mai amfani da irin wannan damar ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a ƙasar Kamaru, inda wani hadarin mota ya ajalin sama da mutane 80. Wani wanda lamarin ya faru a ganin idansa, Alhaji Zakari, ya yi wa wakilin mu Garba Awal ƙarin haske dangane da lamarin.
Garin jiya da yau mala awal zan ce misalin karfe 2 dare, wato wannan babban mota mai dauke da mutane mai kai kawo ya dauke da mutane da kusa za mu ce 80 a cikin wannan motar, ya yi karo da ainihin gongoro da daddare. Wato suka yi karo, mutane suka fito, wato yan gari suka fito ainihin na taimaka musu a cikin dare. Mala awal ka san ba wuta hanyar kasar Kamaru, ce wani mota daga baya shi kuma wata karamar mota ta dauke da man fetur ne ta zo ta afka ma wato waɗannan motoci gongoro da shi da babban mota mai dauke da mutane 80 a ciki, suka kone kurmus har da masu ceton su ma na fitar da su suka kone a wannan hatsari.
Bugu da ƙari kuma dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru ne da ƴan ƙato da gora suna ci gaba da samun nasara na cafke ƴan mata ƴan ƙasar shekaru 20 ƴan ƙunan bakin wake da suke silalowa daga ƙasar tarayyar Najeriya suna shigowa cikin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ga wani ɗan birnin Marwa wanda ya nemi in saka yi sunansa domin matsalan tsaro. Ga ƙarin bayanin da ya mini a yayin da na kira shi ta wayan tarho.
Da garin sunan kaimin Jakana, a da misalin karfe 3 na dare ne wannan yar kwanan bikin wakin ta dawo, ta zo da ƴan kaso da gora wanda suke son shirin kwata kwana ke, sai suka samu nasara suka damke ta tana dauke da abubuwan ta koshe wani har kusan guda 6 ma. Allah ba nasara ƴan kaso da gora sai suka samu suka kama ta. Yanzu suna hannun jami'an tsaro tukun. Sai suka uku kuma wanda aka samu nasarar cafke su shi ma a garin Mora, Mayo Saba, haka daga Najeriya suke fitowa da suka zo. To wancan ne ta bada bayani akan cewa akwai waɗanda suka wuce zuwa Mora. Wata aka kama ta sai ta ce ai gashi akwai wasu ƴan kwana guda uku ne suka wuce zuwa garin Mora, sai suka samu bayani sai suka zo suka bincike suka samu zuwa sama sauran mu.
Maharan Boko Haram din da yi yanzu haka suna fadan ƙasar Yawunde a hannun jami'an tsaro, ana samo labarai na sirri daga bakin su. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
To daga ƙasar Kamaru kuma bari mu leƙa Kadunan Najeriya, inda al'umma ke tsokaci kan dokokin da gwamnatin Nasiru Alrufa'i ta kafa cikin shekara guda da hawanta mulki. Ga Isa Lawal Ikara da ci gaban rahoton.
Wasu daga cikin 'yan jihar Kaduna da shugabannin al'umma na ci gaba da ƙorafe-ƙorafe game da wasu daga cikin dokokin da gwamna Malam Nasiru Alrufa'in jihar Kaduna ya kai gaban majalisa. Sheikh Salisu Abdullahi Mai Barota ɗaya ne daga cikin jagororin makarantun allo a jihar Kaduna.
Gwamnati ta bambance tsakanin waɗanda suka mai da bara sana'a wanda ba su da alaka da almajiranci, ta ɗau mataki a kansu wannan babu laifi. Amma almajiri mai karatun alƙur'ani a ce an hana shi neman abinci, to me zai ciye karatun?
Shi ma dai shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi ta ƙasashiyar jihar Kaduna, Ustaz Sabiu Shitu Bindawa, ya ce dokokin da ake fa ba su jin ra'ayin al'umma.
Babban damuwarmu a cikin wannan toka shine dokan gabaki ɗaya bata girmama ra'ayin al'umma ba, musamman shugabannin addini.
Sai dai fa shugaban kwamitin aikin hajji da harkokin addinin musulunci a masar dokokin jihar Kaduna, Muhammad Lirwan Bawo Coco, ya ce tunda dai su wakilan al'umma ne, babu wata doka da za su bari ta wuce ba tare da sun ji ra'ayoyin al'umma da suke wakilta ba.
A matsayin mu na zababbu wanda jama'a ne suka zabe mu, za mu bi local government by local government, mu samu input na jama'a, abinda jama'a suke so shine za a yi. Amma ana ta maganganu wannan abu kila an yi shi ne akan girmama security ko ko wani zama, amma yawancin ba su sani ba.
Shi kuwa shugaban kungiyar nan da ke bin diddigin yadda ake shugabanci Mula Malam Yusuf Yakub Arigasiyu, cewa yake yadda ake dokoki a jihar Kaduna fa ya saba wa tsarin demokradiya.
Yanzu na tabbata maka akwai dokoki da kudurori nan na doka wajen 25, dukkansu babu wanda majalisa ko gwamnati ta tabi mutane kansu, kawai akwai ake yi. Wagan wannan da soja ba su babancin su ba,
watakila ana hango abubuwan da suke tsara rayuwar mutane ne
a demokradiya. Shugabantar mutane kake in za a yi doka demokradiya, akwai mataki wata take da ke dauka, sannan su kira abin da ke cewa jin ra'ayin mutane, sannan ake zo na ayi dokan nan, ayi karatun farko, ayi ta biyu, ayi ta waye, har a zo mai ta doka.
So kake ka ce wai sauran dokokin nan da ake kawo ba a yi wannan matakan?
Ba a yi, wallahi ba sai. Saboda haka wannan dokokin da ake kawo jihar Kaduna ko suna da kyau, to ya kamata dokan soja mace ce ya sa doka ba gudu ba ta da duk abin da za a yi.
To ko me manufar dokokin da gwamnatin Malam Naso Rufa'in jihar Kaduna ke kawowa a daidai wannan lokaci? Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna.
Abin da ake son a cimma shine maido da martabar jihar Kaduna, na biyu kuma a tabbatar cewa duk tsare-tsare na gwamnati da zamantakewa duk an seseta abubuwa umul aba'isin wannan garan bawu da kuma dokoki wanda ake yi kenan. Duk inda ka gan aka samu ingantacciyar ci gaba da kuma zamantakewa, to za ga cewa akwai dokoki wanda ake aiki da su. Ba wai ana yin wannan abin domin a cimma mutane mutunci bane ko a gallazawa mutane, a'a. Hasali ma idan ka dubi wannan aikin da ake yi daga baya, rayuwa za ta yi yalwa. Za a samu bin doka da oda.
Wasu suna magana cewa koda dokokin suna da kyau, ana jiyo ra'ayin mutane tunda demokradiya ce su ake shugabanta.
Babu wani doka ko kuma wata kudurin doka wadda gwamnatin jihar Kaduna take aikiwa zuwa majalisa ba tare da ta yi majalisi ko ta ji ra'ayoyin mutanen jihar Kaduna. Ga misali, wadda suke majalisa suna wakiltar mutane, kuma ita kudurin doka wadda ake magana akwai tsari a majalisa wadda ake bi. Na farko akwai zama da al'umma wadda ake yi, akwai kuma karatun farko, akwai kuma karatu na biyu da sauransu.
To ko me ra'ayin al'ummar jihar Kaduna game da waɗannan dokoki?
Sunana Abdulfatai Ojimo. Ba wai dokokin ba yana da kyau, dan durin ba doka ba zama lafiya. Sai duk dokokin abu muna so mu ga ma jihar Kaduna dokokin gaskiya yayi yawa.
Sunana Shehu Muhammadu. Wato wannan dokoki dai, doka tana da kyau in aka yi doka abi, amma dokoki masu tsanani gaskiya ba wanda zai shafa ban da mu talaka. Kaga muna fama da karancin wuta, muna fama da tsadan rayuwa, ga kuma dokoki yanzu demokradiya abinda dama ake cewa a nemi rahayin mutane aji. Wannan abubuwan nan da muke son zamu yi, mutane ya kuka ganshi, ba wai bayan sai an fito da shi ba tukunsa na ce da mutane mun fito da wannan dokar kuma dole ne a yi.
Sunana Halima. Gaskiya wata wani fannin yayi daidai, ta wani fannin wasu ba a yi musu daidai ba. Wani dole almajiran nan sai sun fito sun yi bara za su samu abincin da za su ci, wani kuma kudin harajin da aka ce za a biya, wani yana da kudin da zai iya biya, wani bayi da shi.
Sunana Magaji Baba. Dokoki dole ne idan an yi bayani akan su baya yiwa a bar mutane su zauna kamar awaki.
Yanzu yanda dai dokokin da gwamnatin Malam Naso Rufa'i ta kawo waɗanda suka fi jawo cece kuce a jihar Kaduna sun hada da dokokin hana bara da tallace-tallace da kuma dokar tsare yadda za a rinka gudanar da wa'azi da dokar harajin da ke ta faman jawo cece kuce. Isa Lawli Kara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
A gaishe ku, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 5 saura kwata na yamma. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ba gani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali, ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji. Kun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nata sabuwar lambar 202-205-2655.
To, madalla yau dai rana ce ta kofa buɗe, ranar da muke baku damar bayyana ra'ayoyin da suka shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kai tsaye muna tare da wani a jihar Katsina, wake bisa layi.
To, assalamu alaikum. Sunana Abdulsalam Muhammad Lema Sajau.
To, malam Abdulsalam.
Kuma da kuma jama'a harshen jihar Katsina.
Barka da warhaka.
To, barka gare ajiya malama
ban gaya maka sunana, ni ma ban gaya maka sunana, kai ta kokatawa. To, me ke tafa da kai Bala Abdulsalam yau? Ni na san sunanka. Me ke tafa da kai?
Da ya ji gira zai aiki.
Lafiya lau, wa ke tafa da kai? Me ke tafa da kai yau?
Yauwa, yau ina so in yi amfani da wannan dama ne domin kira ga ɗan majalisar tarayya Birkitan Mani da Bindawa. Wato, Amina Ashir Mani. Akan watan daban da ya yi mana mu al'ummar karamar hukumar Mani da Bindawa.
To.
Zan yi amfani da wannan dama domin kira gare shi da jawo da kuma sauran 'yan uwan shi, 'yan majalisun tarayya. Ya kamata su rinƙa waiwayo al'ummarsu domin cin buƙatun da ke tattare da su, wanda akan dalilin haka ne dama ya sanya muka zaɓe su. Ya kamata su rinƙa waiwayo mu, su san menene matsalar mu domin su ɗauki mataki akan magance mu ita.
Haka kuwa Malam Abdulsalam, da fata sun ji ka. To, bari mu tafi Nasarawa.
Assalamu alaikum Hajji, amu da lafiya.
Lafiya lau, wane ne nawa?
Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bare-bari.
Yawato, barka da warhaka, me ke tafa da kai kuma ina gudunmuwa ka ga shirin yau?
To, ni na son amfani da wannan damar ne kira ga kisan shugaban ƙasa ya zama da gononi akan magana albashi, a inda biyan ma'aikata albashi akan lokaci.
Haka.
Ko wata ina 25. To, alkawarin da sun yi mushi, ina roƙon su don alade Annabi su kokari cika wannan alkawarin. Saboda ma'aikata sun jima suna wahala, mutum ya jima yana aiki wannan lokacin da ya kamata ce ya huta, amma sai ya ƙi jan shi albashi, ga matsaloli da dama. To, da fatan za su yi amfani da wannan damar kuma su ɗauki alkawarin da sun ɗauka mushi nan su cika shi. Nagode, ni ne Bashir Tela daga nan layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bare-bari.
Yawato, Malam Bashir, mun gode. To, daga Nasarawa bari mu tafi jihar Niger. Wake bisa layi a jihar Niger.
Lawal Ibrahim daga Babbara ne, bayan ɗan Ibrahim Katifa.
Yawato, Malam Lawal, barka da warhaka.
Ya, barka da Halima.
Yawwa, an wuni lafiya, ƴar uwa Halima ce.
Oke, te lafiya Lawal lai.
Yawato, ina gudunmuwa ka ga shirin?
Da Allah, gudunmuwa ta da Allah na samu magana akan gwamnatin jihar Niger.
Ai, kai za ka gaya mai da bakin shi, da bakinka. Amfanin wannan dama da aka baka kenan.
Nan babban rami mun kai tsawon yanzu kusa wata guda ba mu da wuta.
To,
Allah ya rana mishi taimaka.
To, da fata gwamnan jihar Niger ya ji kukanka. To, bari mu nufi Port Harcourt.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, sai a nisanci rediyo ko kuma a kashe shi baki daya.
Ne ne sarkin Fulani daga Port Harcourt.
To, ina sunan Basaraken?
Sarkin Fulani Buba.
To, barka Sarkin Fulani Buba. To, ina gudunmuwa ka ga shirin yau?
Ni gudunmuwa na ina kiran da gwamnati Yobe. Gwamna, don Allah akwai wani alkalin da ana cewa alkali Dan Jumma. Wallahi, barayi suna zuwa mana, in muka kama barayi muka je shi wannan alkali sai ya sake.
To,
sai mu sha wahala mu dauki mutane da yawa da su je su yi shaida, alkalin nan sai ya zo sai ya sake.
Yana da hujja.
In aka sake sai suka dawo ha yanzu suna kashe mutane, saboda haka wannan shine kukan mu.
To, da fata gwamnatin jihar Yobe da kuma su can makwabtansu Borno sun ji domin sa ido akan wannan lamari. To, bari mu tafi jihar Bayelsa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne nawa jihar Bayelsa?
Hajiya, Hajji Ana Ainu.
Lafiya, Lau an wuni lafiya?
Lani, suna magana da Alhaji Hayatu, mazaunin Bayelsa daga Gamar, Sakotoga da Loka Gamar.
Wato, barka da warhaka, ina gudun waka ga shirin yau.
To, ina muku dai fatan alheri.
Alheri ya gaishe ka.
To, nan kuma ina wa shugaban ƙasar mai girma tana Muhammadu Buhari, Allah shi ƙara mishi wancin rai.
Amin, amin.
Sannan kuma ina fatan inda Allah ma shi ki ƙara ma zai ci shekaru ne ko da dai 60 na dai in ka shiga da wannan dai ƙasar mu. To, sannan shi kuma Ubangiji duk wanda ga son cin ƙasar Najeriya, Ubangiji Allah shi tabbatar mana shi. Duk wanda bai son cin shugaban Najeriya, Ubangiji Allah shi kasa mana shi.
To, Malam Hayatu, mun gode kwarai da gaske da taka gudunmuwan da kuma waɗannan kyawawan fata da addu'o'i. To, bari mu nufi jihar Bauchi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Adamu ne daga Bauchi.
To, Malam Adamu, barka da warhaka, an wuni lafiya?
Lafiya kalau,
ya gajiya. Lafiya kalau, to ina gudunmuwanka ga shirin yau?
Gudunmuwa na daɗe, ina kokarin neman lambar nan.
Yau ko Allah ya baka sa'a. To sai kai maza-maza ka ci moriyan wannan dama.
To na ci moriyan wannan dama, amma ina fatan dai kawai Allah ya ba da sa'a kawai tukuna.
To, amma bari mu nufi jihar Taraba.
Ni ne mai suna David Ezekiel daga ƙaramar hukumar Karamin Lami da jihar Taraba. Ni kira nake wa shugaban kasar Najeriya, bailout da aka bayar wa Taraba State don a biya ma'aikata, ba ma'aikacin da aka biya shi ko da guda ɗaya ne, ya turo azabin bincika.
Yawwa, to da fatan. Kana kan bayani? Ban katse maka hanzari ba.
Shin ake muna kira ga shugaban kasar da ya turo azabin bincika don gaskiya ma'aikata suna fama a Taraba, masu aikin da wanda suka yi retire duk suna fama. Muna kira da shugaban kasa ya turo mutane su a zaɓi ka yi aka yi da bailout ta.
Wato, daga Taraba kuma bari mu nufi Fataskum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne a Fataskum?
Sunana Audu Hakimi Uban Badodo.
To, Malam Audu, barka da warhaka, ina gudunmuwa ka ga shirin.
Zan yi amfani da wannan damar, ina ƙoƙarin jihar Yobe da Allah ya bar mana chairman ɗinmu na Fataskum ɗin Muhammad Musa har iya ƙarshen gwamnatinsa saboda ƙoƙarin da yake mana.
To da fatan hukumomi sai ji. To, bari mu nufi mu koma jihar Niger. Jihar Niger, a rage rediyo ko kuma a kashe shi ko a nisance shi.
To, ba ne zai.
Yawa, to wake bisa layi.
Muhammadu Ashir ne.
To, Malam Muhammadu, barka da warhaka, an wuni lafiya? To, layin Malam Muhammadu a jihar Niger ya tsinke. To, da Sokoto na bisa layi. Sokoto, kuma na ga kai ne zaka kasance na ƙarshe a wannan yammacin, a mako ma baki ɗaya.
Ni ne Umaru Yagu.
To, Malam Umaru, barka da warhaka, ina gudunmuwa ka ga shirin.
Kamar ƴan bamburu rutun da.
Malam Umaru.
Bamburu rutun da aka ce su ba sai da mai. To, mutanen ƙauye an ka cewa ba sai da mai, masu noman shinkafa, masu noman wake, ya za a yi da su to jama'a.
Can gidan mai za su neman man?
A to, ƴan sanda sun kama sosai yaya.
A to, wannan kuka kuma bari mu kai shi ga hukumomi. Tambaya ita ce, idan manoma da suke amfani da janareta da kuma injinan ina za su samu mai? To, da fatan hukumomi sun ji wannan kuka naka kuma za su ɗauki mataki. To, mun gode lokacin da muke da shi kenan a yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Yanzu kuma sai sharhi mare Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahoton da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a kan 'yancin ɗan adam a ƙasashe 177 a faɗin duniya, ciki har da Iran, ya zo a daidai lokacin da gwamnatocin duniya ke fuskantar turjiya da tashin hankali dangane da 'yancin faɗin albarkacin baki da na yin tarurruka. Ƙaramin sakataren a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da demokuraɗiyya haƙƙin ɗan adam da ƙwadago Tom Malinowski ne ya bayyana haka. Rahoto akan Iran ya nuna take ƴancin ɗan adam da suka hada da hana yin tarurruka da faɗin albarkacin baki da shiga yanar gizo da addini da ma ƴan jarida. Haka zalika akwai tarnaƙi wajen baiwa ƴan ƙasa damar zaben shugabannin da suke so cikin adalci da rashin bin ƙa'idojin da suka kamata, da amfani da horo mai tsanani akan laifukan da ba su takara sun karya ba. Tsare mutane ba kan gado, haddasa tarzoma ta siyasa, nuna bambanci ga mata, ƙabilanci da addini, hadda ma masu maɗigo da luwaɗi, da kuma mummunan yanayi a gidan yari. A Iran akwai batun ɗan gwagwarmaya Sharuk Zamani wanda ya mutu a gidan yarin Rajesh Shakar, da tabarbaran rashin lafiyan ɗan jarida kuma ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam Nagis Muhammadi, wanda aka tuhuma da farfaganda akan ƙasa da haɗin baki a cutar da tsaron ƙasa, da kuma gwajin budurci na tilas akan mai zane kuma ƴar gwagwarmaya Atina Fargadani, wacce aka yankewa hukuncin shekaru 12 a gidan yari akan laifin farfaganda da zagin 'yan majalisa. A hira da hukumar gwamnatin Amurka mai kula da yaɗa labarai ga masu sauraron ƙasashen waje, ƙaramin ministan ya ce a lokacin da aka zaɓi shugaba Hassan Rouhani, mutanen Iran sun sa ran samun gagarumin canji a bisa alƙawarinsa na inganta bin doka, amma kai ce har yanzu ba ta canza zani ba. Ƙaramin sakatare Malinowski ya yi tsokaci cewa rajejeniyar nukiliya da aka cimma tsakanin manyan ƙasashen duniya shida da Iran ta ƙarfafa gwiwar ƙara daidaita al'amura nan gaba, amma daidaito al'amura na gaskiya zai samu ne kawai idan gwamnatin Iran ta daidaita tsakaninta da al'ummar ƙasarta ta hanyar bin doka da mutunta haƙoƙin bil'adam da kuma girmama dokokin ƙasa da ƙasa wanda ke da mahimmanci a Iran da kuma ko'ina a duniya. Sharhin murya Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Abubakar Junaidu da fasarar sharhin. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya naɗa sabuwar gwamnati mai burin haɗa kan kawunan mutanen ƙasar, wadda ta haɗa da 'yan siyasa, 'yan adawa daga sassan ƙasar daban-daban. Shugaba Kiir ya bayyana sunayen ministoci 30, waɗanda 14 daga cikinsu mataimakin Salik Machar ne ya zaɓe su, sai kuma su da suka fito daga wasu jam'iyyun siyasa. A yau Juma'a ne dai aka rantsar da su a babban birnin ƙasar, wato Juba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai akan wani asibitin yara da ke birnin Aleppo na ƙasar Siriya, yana cewa ba laifin kowa bane illa na sojojin shugaba Bashar al-Assad. Harin na jiya dai ya lalata asibitin nan da yake samun taimako na ƙungiyar ba da agaji ta likitocin nan da ake kira Turanci Doctors Without Borders. Aƙalla yara 20 ne da wasu likitoci aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan harin. Sama da mutane 200 ne ciki har da shugabannin ƙasashe uku suka halarci taron kwanaki uku wanda aka fara yau Juma'a kusa da wani tsauni a ƙasar Kenya, inda jami'ai da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suka taru domin tattauna makomar giwaye a Afirka da ma mazauninsu. Suka ce ɗaukar wannan mataki ya zame wajibi domin ko ana samun ƙarin farautar waɗannan dabbobi cikin 'yan shekarun nan. Bayanai sun tabbatar cewa giwaye da ke yankin nahiyar Afirka da yawansu ya kai 100,000 ne aka kashe tsakanin shekarar 2010 da shekarar 2012.
To a gaida ka jama'a masu saurare, nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana kuji abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na wato sadarwar intanet da suka haɗa da Facebook. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ya taya ni gabatar da shirin, da ya Baba Yakubu Makeri da ya amsa wayoyinku, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni, da injiniya mu na yau Kyle Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.